Hausa na muryar Amurka da yake magana daga birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16-21-25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai. A cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci za ku ji cewa shugaban kasar jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum ya yabawa shugabannin kwamitocin tsaron yankuna AIR da Azawa kamar da gudunmuwar da suke bayarwa wajen tabbatar da kwanciyar hankali. A tarayyar Najeriya kuwa tsohon shugaban kungiyar makiyayan kasar reshen babban birnin tarayya Abuja ne Alhaji Muhammad Dodo Oroji ya nemi gwamnonin jihohin da ke kuftaka da jihar Zamfara da su masu dauki irin matakan da Zamfara ta dauka domin shawo kan matsalolin tsaro da ke damun yankin. Har wa yau dai a tarayyar Najeriya za ku ji cewa sare-sare itace domin sayarwa ne ya zama ruwan dare ga duniya a yankin Korere Bembe da ke karamar hukumar Yola ta Kudu. Al'amarin da ya kai ga al'ummar yankin Kokawa muna dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma duka wannan zai zo muku bayan na halaba ku a Washington DC ta hanyar tauraron da Adam domin sauraron labaran duniya.
Da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka ta sake mayar da bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su jiya Litini, yayin da manyan jami'an Amurka ke gargadi ga dubban bakin hauren da suka zo daga tsibirin na Haiti cewa ba fa za a bar su shiga ta kan iyakar Amurka da Mexico ba. Hotunan bidiyo daga wurin da yake cike da rudani a kan iyakar na nuna yadda wasu jami'an kan iyakar waɗanda ke bisa dawaki ke bugun bakin hauren na Haiti da bulala. Na ga wasu daga cikin hotunan a cewar sakatariyar yada labaran fajar shugaban Amurka ta White House Jen Psaki ga manema labarai a Washington. Ba ni da cikakkiyar masaniya game da yanayin al'amarin a cewar ta. Ta kara da cewa ban ga wani dalilin da zai sa hakan ya zama daidai ba. Ba na ganin duk wani wanda ya kalli waɗannan hotunan zai yi tunanin cewa hakan ya dace. A bayyanarsa ta farko a matsayin shugaban ƙasa a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Amurka Joe Biden zai yada manufofinsa na aiki tare da ɓangarori da bullo da al'amuran duniya a diflomasiyance, a cewar jami'an gwamnati a jiya Litini. Wannan wani mako ne mai matukar muhimmanci ga shugaba Joe Biden da gwamnatinsa da ke idon duniya a daidai lokacin da yake kuma aiwatar da wasu matakai masu muhimmanci ga tsaron ƙasa da kuma zaman lafiya da cigaban duniya, abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai kenan jiya Litini. Wannan salon akasi ne na akidar nan ta da farko Amurka da mutumin da ya gada wato Donald Trump ya yada. Yan kwanaki kawai bayan da Amurka ta amsa cewa ta kashe farar hula a maimakon yan ta'adda a wani harin jirgin sama mara matuki da ta kai Afghanistan, rundunar sojin Amurkar ta kaddamar da wani harin wanda ya halaka wani babban kwamandan yan ta'adda a Siriya. Jiya Litini, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai harin jirgin sama a wani wuri da ke daura da Idlib, inda ta auna wani shugaban kungiyar ta'addanci ta Al-Qaida. Bayanai na farko na nuna cewa mun kashe mutumin da muka auna, a cewar mai magana da yawun rundunar Laftana Josie Lin. Ta kara da cewa babu wata alamar an rutsa da farar hula a wannan harin. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce za a yi amfani da kuɗin da aka samu daga kadarorin da aka kwato daga wurin mataimakin shugaban kasar Equatorial Guinea Teodoro Nguema Obiang Monk, da ma'aikatar shari'ar ta Amurka ta ce Obiang ya samo ne ta hanyar almundahana. Daga cikin kuɗin za a tura dala miliyan 19 da kwata Majalisar Ɗinkin Duniya don siyo alluran rigakafin COVID-19, sannan dala miliyan 6.35 kuma za a yi amfani da shi don siyo magunguna da kayan asibiti ma ƙasar ta Equatorial Guinea. A wata sanarwar da ta raba manema labarai, ma'aikatar ta shari'ar Amurka ta ce Obiang ya yi amfani da matsayinsa na ministan gona a shekara ta 2011 wajen abinda ta kira tara makansa kadarorin da suka kai sama da dala miliyan 300 ta hanyar almundahana da badda sawun kudaden haram, wanda hakan ya saba ma dokokin Amurka da Equatorial Guinea. sojoji wajen 15 da farar hula da dama aka kashe a wasu hare-hare biyu a sashen Ingilishi na yammacin kasar Kamaru a wani tashin hankali mai alaka da gwagwarmayar aware a cewar ma'aikatar tsaron kasar jiya Litinin. Wasu da ma'aikatar ta kira yan ta'adda sun yi kwantar bauna ma wata tawagar sojojin rundunar kai daukin gaggawa a Bamisan da ke arewa maso yammacin kasar ranar 16 ga watan nan na Satumba a cewar ma'aikatar. Ta wajen amfani da bama-bamai haɗin gida da rokokin tarwatsa tankoki, yan tawayen sun lalata motoci da sauran ababen hawa kafin suka bude wuta sosai a cewar ma'aikatar. A ƙarshe, babbar kotun Rwanda ta yanke ma Paul Rusesabagina, wanda ya yi matukar suna sanadiyar abin da ya faru a wani otel mai suna Hotel Rwanda, hukuncin ɗaurin shekaru 25 a gidan yari bayan da ta same shi da laifin aikata ta'addanci. Rusesabagina, ɗan shekaru 67, ya ƙaryata zargin zai iya ɗaukaka ƙara cikin kwanaki 30. Kotun ta samu mai sana'ar otel din ne da laifi ta kuma zartar masa hukunci jiya Litinin bayan wata shari'ar da masu suka ce ba a yi cikin adalci ba, kuma tun kafin ma a kammala ta aka san irin hukuncin da za a yanke. An tuhumi Rusesabagina da wasu mutane 20 da laifuka masu nasaba da alakar da ake zargin suna da ita da kungiyar FLN wadda ta mayaka ce da gwamnati ke zargi da kai hare-haren ta'addanci a Rwanda.
Labaran duniya kenan suka zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu kuma sai mu leka gehen rahoton da muke dauke da su, inda za mu soma da jamhuriyar Niger. A jamhuriyar ta Niger, shugaban kasar Bazoum Mohamed ne ya yabawa shugabannin kwamitocin tsaron yankuna a yarda Azawak saboda gudunmuwar da suke bayarwa wajen tabbatar da kwanciyar hankali, sannan ya buƙace su da su kasance cinciya maɗaurin ki ɗaya domin kare kasar daga miyagun ayyukan da suka yadu a arewacin kasar Mali. Shugaban kasar Bazoum Mohamed ya yi alkawalin ba su tallafin da ya dace don cimma nasarar wannan aikin na kishin kasa.
Yau zan wato in haɗu da ku manuhanta ita ce in shaida ma in Niger da matsayin su san da kwanciyar hankali da muke amfani da shi, kuma kun kawo babbar gudunmuwa kamar sojawanmu, kamar sauran duk mutanen da suke aiki zaman lafiya. To kuma kuna da babbar gudunmuwa saboda ku kuna cikin jama'a, kuna tare da jama'a, kuna aiki da ba a san da shi ba, amma aiki ne mai kwari saboda ya tabbatar da zumunci, yana ƙarfafar da zumunci tsakanin kabilu na wannan yankin nan. Nazo in shaida ma in Niger irin aikin da kuke yi, kuma nazo in muku godiya da wannan aikin, kuma muka kira na ku ci gaba da wannan kokari. Yau wannan matsala da take neman ta shiga ƙasarmu ta jiha Tiliya da Tasara, ya kamata mu fuskance ta tare. Shi ya sa jiya na haɗu da wakilan kabilu da suke zama wankan yankin, kuma na ba su gargaɗi cewa su ba ma juna hannu, kar a raba su. Masu wannan nuni suna so su raba su, waɗansu su kasance Hilani, waɗansu su kasance Laraba, waɗansu su kasance Abizanawa, kuma kowa ya ɗauki makamai domin ya kare kanshi. In za ka kare kanka, za ka kare kanka saboda wani in ta zama wata kabila ce, to babu zancen kare kai, dole sai an yi fata. Amma mu za mu kiyaye haka, za mu ɗauke matakai kuma tare da ku, tare da kafin da lafiya, ku ba mu gudunmuwa mu kiyaye wannan matsala, mu hana mata shiga ƙasarmu, mu haɗa kanunmu domin zaman lahiya ya tabbata. Mu ƙarfafa da shi, za mu ba ku goyon baya hiye da abin da muka yi, saboda yau muna buƙatar goyon da jiya.
To har yanzu muna kan batun na tsaro, amma a wannan karo a tarayyar Najeriya, inda tsohon shugaban kungiyar makiyayan Najeriya reshen babban birnin tarayya Abuja, Alhaji Muhammad Dodo Oroji, ya nemi gwamnonin jihohin da ke makwabtaka da jihar Zamfara da su ma su dauki irin matakan da Zamfarar ta dauka domin shawo kan matsalolin tsaro da ke damun yankin. Ya ko bayyana hakan ne a hirar su da Hassan Mainakaina a birnin tarayya Abuja.
In ka duba yanzu yadda ake tattaka su a cikin kasar Zamfara, kaga dole ne su gudu su koma wasu jihohi waɗanda suke makwabtaka da ita Zamfara din. A misali kaga shi Chibo Amin Staff gaskiya abin ayaba mishi ne, kuma abin ayaba mashi gwamnan Zamfara da gwamnan Sokoto. Arewa din nan bai kamata mu saka kaci a ce mu adda tarihi na kore a wannan kasar, kuma mu adda ma inda arduki yake. In ka duba arewa ita ce adda wurin noma, duk abincin da ake ci a kasan nan da shanun da ake yankawa da tumakin da awaki menene duk a cikin arewa ake tuwa ake yi da su. Ya kamata gwamnati ta duba ta zakulo bayan su yan ta'addan nan yan bandin da menene ai maganin su, a zakulo waɗanda suke informers wanda suke ba su kana zaune da mutum ya tura maka mutum a kashe ka don a samu kuɗi.
To Alhaji Dodo Oroji, idan muka duba yadda kake ganin matakan da aka dauka Zamfara din yayi kyau, da me zaka so ka gani cewar su ma sauran gwamnonin jihohi makwabtan Zamfara irin matakan da ya kamata ce sun dauka in abin ka ba su shawara?
To ni yayin da na zama na dan kasa dan Najeriya kuma dan arewa, ni abin da ni gani kamar yadda Zamfara ta dauki mataki, Sokoto suka dauki mataki, ya kamata duk jihohin da kamar a ce Kebbi, Niger, Kaduna duka sun dauki mataki bai daya, duk arewa ma gaba ɗaya a dauki mataki bai daya, ko da sati biyu ne ko sati uku, kuma gwamnati ba wanda za ta bata ya zakulowa. To idan aka dauki kuma mutane su yi hankuri kamar toshe wayoyi da aka yi a Zamfara, ya kamata su yi biyayya kuma su ba gwamnati goyon baya, don saboda su ake wannan abubuwan, saboda jama'a ake wannan abubuwan. To bai kamata mu bar arewa ta tabarbare.
To har yanzu dai muna a tarayyar Najeriya, inda al'ummar yankin Osere Bembe da ke karamar hukumar Yola ta Kudu ta nuna damuwarta game da matsalar sare-saren itace domin sayarwa da ke cigaba da yin kamari a wannan yankin, al'amarin da ke cigaba da yiwa muhalli illa. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton na Salisu Muhammad Garba daga jihar Adamawa.
Al'umma mazauna yankin Hosere Bembe da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa su ne dai suka koka sakamakon yadda al'umma ke shirin maida yankunan su kufayi ta hanyar yankan itace da suka riga suka musu kawanya sama da shekara 120, wadda a cewar su waɗannan itatuwa dai su ne suka yi musu garkuwa a yankin su. Amma a yanzu duk an yanke waɗanda suke dajin, har ma an shigo na tsakiyar garin, wadda hakan ke musu barazana da rayuwar su. Jaliye Inuwa da ke zama wakilin jorin wannan yankin shine wadda na yi masa tambaya kan cewar a damanan nan da ake ciki idan iska ta zo yaya suke ji?
Zo mai karfi yaya daki ya rushe kwano kai lalace budewa.
Kuma ba ku yi wani nazari na zuwa ga matakin gaba ba?
Ita gaba ko ka faɗa ma ba za ka yi ne kamata ba, sai kawai a bar ta haka, kai ba kai sakai komai ba. Ga makarantar mu ma sai ne da kuka fa Allah ta baka zuwa ka zo ga renovation, ka saka je ba ga dalili wani abu, dakuna ne, gidaje ne, rumfuna, kai dai ba iyaka iska bin da barna bana gare ni.
Shi kuwa Abu Bakar Muhammad Modibo matashi ne ɗan kimanin shekara 45, wadda kuwa a wannan yankin aka haife shi. Na koyi masa tambaya kan cewar a yaushe masu yankan dajin nan suka nufo itatuwar da suka riga suka yi musu kawanya a garin nasu?
Bai wuce shekara biyu ba. To amma da muna jin su cikin jeji-jeji, kaga yanzu jejin mu nan in ka jefa ido har kusan numan kana gani wancan karafunan dai na numan ne, da kuma baraka ga jejin Demsa ba ma bele numan. Yanzu jejin duka ya riga ya kare sahara, yana so ya zama don
Alhaji Abdullahi Bako DDK da ke zama shugaban kungiyar kare gandun daji reshen jihar Adamawa wanda shi ma ya tofa albarkacin bakin sa kamar haka.
Inje za a karar da daji a biyo har cikin gari ana fara itatuwa. Ka ga masifan ya kai inda kai. Yanzu kana ganin mutanen garin nan ko seren nan da sauran ƙauyukan nan zaka shiga ka samu cikin kashi 30 zaka samu gaba ɗaya kusan kashi 20 suna da aljanu. Saboda itatuwa an sare aljanu sun shigo cikin gari sun samu mutane. Cututtukan nan dama itatuwa suna tare mana babu.
To ko menene ma gwamnatin jihar Adamawa za su ce akan wannan batu? Tambayar kenan da nayi wa Madan Sera Gundiri wanda ke zama daraktan kula da gandun daji a ma'aikatar kula da muhalli a jihar Adamawa wanda ta kara da cewar
ana yin fada amma duk da haka ba su yarda sun bar ba. That means a question is rushing ji kuma couples will ignorant running sarin daji ko kuwa dan zuka akwai masaloli da dama.
Kuma yanki ne wanda ke fidda albarkatun gona wanda al'umman jihar Adamawa ke tutiya da ita. Sai dai masu yankan itace na shirin mai da wannan yanki kufayi. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Yola a Nigeria.
A halin yanzu ga Muhammad Ibrahim Kori dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma
kwadayi ke ta da wulakanki kike shin karfin adalci da siyasan nan na fakiranki ka shake cikin kada zalunci
mai za ka faɗa cikin yanci. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Abubuwan more rayuwa idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba su talakawa su abin yake shafa.
Wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya haba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba.
Kuɗin mota, kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su.
Akwai abubuwa da yawa da za su iya yi domin ganin cewa sun ba da tasu gudunmuwar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma almun da hana.
Masaurare, yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da ƴan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunƙulensu wajen kawar da rashawa da cin hanci wadda ke haramta musu haƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu. A dakace mu.
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa. Rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Afirka mutum
madalla. Masaurare, a jerin shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda rashawa da cin hanci da alamun da hana ke jawo salwantar haƙoƙin ƴan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin ƴan fansho a gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar ƴan ƙasa kamar kiwon lafiya da ilimi da titina da kyautata muhalli da sauran al'amura masu alaƙa ta ƙudda-ƙudda rayuwar al'ummar ƙasa. Shirin ne na tafi ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da ƴan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al'umma.
Kasan nan muna da wato manan ta cancance kadarorin mutanen da suke rike da mukamin gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati. Shine inda ƴan ƙasa za su ba da gudunmuwarsu. Lokacin da aka yi filing aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi, sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani, sanda lokacin da zai shiga takara ko mukami an faɗa cewa kadararsa kaza ce. Idan ba haka ba, girman mutane da ake yi wanda suke ɗebo kuɗin al'umma suke ɗiba daga lajistar gwamnati, wallahi wannan kaman allura ce ake ma jama'a. Ba ma su masu mulkin ba, kowa ma har wanda yake shirin shiga zai ɗauka wannan tsari shine mai bullewa. To in jama'a ba su canja wannan halayyar tasu ba, ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba inda ya haba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan, daraktan kungiyar Organization Community Civic Engagement, guda cikin kungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya. Nasa bangaren daraktan kungiyar Kaja, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata, ya ce ƴan ƙasa na bukatar dafawar kafofin labarai da kuma kungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska.
Rawar da zai kamata su taka a yanzu shine zai iya taimakawa gurin a yaƙi wannan illa ta cin hanci da rashawa. kuma ba za su iya taka wannan rawar ba. Sai ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma 'yan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka. Misali, yanzu sai a ɗauki kasafin kuɗi ko na ƙaramar hukuma ne, ko na jiha ne, ko na ƙasa ne, a ɗauki wasu garuruwa misali a ce to shikenan wannan ƙaramar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan 100, kuma za a yi makarantar nan za a yi block guda uku, za a yi ajujuwa uku a kowane block, za a yi banɗakuna, za a yi ɗakin taro, duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi fasin kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi. Ga kuɗin da aka ware, ga yadda aikin zai kasance. To idan an empowering din su da wannan bayanan, zai yi wahala wani mahaluki ya zo, ko dan yana dan majalisar tarayya, ko dan yana jami'in hukuma da za ta aiwatar da wannan abin, ko dan yana dan majalisar jiha, ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kudade. Idan aka yi haka, so ina tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka ɗauki gabarar yaƙi da cin hanci da rashawa, kuma abin zai tasiri.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masana a fannin dokokin ƙasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke faɗi a kan wannan batu. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsuma.
Madalla masoyare barista Amina Umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya wadda ke gwagwarmayar ceto haƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar. Ta yi tsokaci a kan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa.
Talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai, kuma aka ce a ɓangare na shari'a. Kusan ni a ra'ayina da fahimta ta zan ce gaskiya ba shi da yanda zai, domin hatta ɓangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da ɓangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da baibayensu, kuma su ne kwarin da talaka zai iya kaiwa kukansa a share masa. Banda wannan ma za ka ga cewa yanda zai iya shigar da ƙarar gane masa tsada kuɗin mota, kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su, ofis ɗin 'yan sanda babu takardun rubutu, babu motar da za ta je ta yi bincike. So duba da wannan za ka ga cewa shi fa talaka a shari'ance tun da cin hanci da rashawar nan ya shigo cikin ɓangaren shari'a da ɓangaren bincike da ɓangaren gidan yara da dai duk wasu masu ruwa da tsaki a ɓangaren tafikar da shari'a. Kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita, illa iya gani a fahimta ta ma za a ce yana da wata dama, to bata wuce damar shi na ya zaɓe ko a zaɓe shi, yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bakin ciki ya ɗauki gabaran cewa ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da muƙarrabansu da suke sawa a madafin ikon tafikar da shari'a da tafikar da bincike. To ina ga shi kaɗai ne hanyar da talaka zai samu sauƙi.
Sai dai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokaradiyya a Najeriya suna ganin akwai ƙarin matakan ɗauka ga 'yan ƙasa.
Misali, to kyamatar dukkanin duke da ake zargin cewa an tara ta ne kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundana ko kuma wata hanya wadda take bata dace ba, to idan ya kasance an kyamace ta, wannan zai sa masu yunkurin tara duke din ko ta wani hali musamman ta hanyoyin da basu dace din ba za su rage wannan yunkurin. Kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara duke ta munana hanyar ta mummuna hanya da kuma ba su wasu mukamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi da sauransu dukkanin sa yana ƙara taimakawa wajen haifar da karuwar irin waɗannan laifuffukan. Sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani din wato whistleblowing wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga wata hanya a dukiya da yake an tara ta hanyar da bata dace ba, akwai hukumomi sun ba da dama da akai musu bayanan sirri kuma za su yi aiki akai. A wasu lokutan ma har an yi alƙawarin ba da ladan tukuki idan aka tabbatar da haka din. Wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su iya yi a wajen ba da tasu gudunmawar na kawo ƙarshen abin da yake ya shafi cin hanci, rashawa da kuma almundana.
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan, masanin kimiyyar siyasa da demokradiyya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya. Kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Duka da an so shi ya inganta
a madadin daukacin abokan aiki, Mahmudu Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar ne mal samu, sai za a ido a wajen damu.
Daga shirin 'yan ƙasa da hukuma, sai Suleiman Mune Barma dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger.
Fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta ruwaito cewa shirin girke dakarun kasar Rasha a Mali, wanda gwamnatin kasar ta sa gaba, ya fara haddasa tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin hukumomin Niger da na Mali, bayan da aka jiyo ministan harkokin wajen Niger Hassan Masaudu yana cewa kungiyar sai da yawo ba za ta amincewa kowace kasa ta shigo da sojan hayar Rasha ko na wata kasa ta daban ba, domin yin hakan na iya ƙara rikita al'amura a yankin. Jaridar ta ce gwamnatin Mali bata ji daɗin furucin na minista Masaudu ba, saboda a cewarta ba Niger ke shugabancin ECOWAS ba a halin yanzu, ma'ana ba shi da hurumin tsoma baki a wannan sha'ani. A cewar gwamnatin Mali, ba wanda zai mata zaɓin abin da ya fi dacewa da ƙasar ta, kuma ba za ta yarda a yi mata shishigi a harkokin cikin gidanta ba. Jaridar Le Sahel ta ce taron 'yan kasuwar kasashen Niger da Pakistan da ya gudana a birnin Yamai a ƙarshen mako ya tantauna akan hanyoyin bunƙasa hulɗar kasuwanci a tsakanin kasashen biyu, inda a ƙarshe masu saka hannun jarin Pakistan su kimanin 80 da suka halarci wannan zama suka ɗauki alƙawalin kafa kamfanoni da masana'antun ƙere-ƙere na kayayyaki da dama a nan Niger. A matsayin wani bangare na matakan baiwa jamhuriyar ta Niger hanyoyin bunƙasa tattalin arzikinta, abinda ke nuna alamun kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa watanni 7 bayan gudanar da babban zaben jamhuriyar Niger, har yanzu hukumar zaɓe bata fitar da rahoton ayyukanta ba. Alhali aya ta 11 ta kundin zaben ƙasar ya ce wajibi ne hukumar zaɓe ta fitar da rahotonta watanni 3 bayan bayar da sakamakon zaɓe. Jari ta ce irin wannan rahoto kan baiwa jama'a damar sanin matsalolin da aka yi fama da su da irin cigaban da aka samu wajen tsare-tsaren zaɓe, sai uwa uba shawarwarin da jami'an hukumar za su baiwa gwamnati don ganin a gaba an gyara kurakuran da aka fuskanta. Sai dai shiru kake ji, duk kuwa da cewa hukumar ta seni na da ma'aikatan da suka lakanci aikin rubuta rahoton ƙarshen zaɓe. Mu rufe da jaridar Independent Police, wacce ta bayyana cewa mawaka da 'yan wasan fim sun kaddamar da wani shirin haɗin gwiwa da nufin bunƙasa sha'anin ilimi a yankin Sahel. Jaridar ta ce wannan yunkuri da ke samun goyon bayan kungiyar Save the Children na hangen sake baiwa yara damar komawa ajin karatu a yankunan da matsalar tsaro ko annobar corona suka yi sanadin rufe makarantun boko. Saboda haka a ƙarshen taron da suka gudanar a birnin Wagadugun Burkina Faso, suka yanke shawarar haɗa kai da gwamnatocin ƙasashe da ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin an samar da kyakkyawar makoma ga irin waɗannan miliyoyin yara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bago a nan ne zan sallama da ku sai karfe 4 agogon Niger da Najeriya. Za ku sadu da sauran abokan aiki da wani sabon shirin. Daga nan sai in ce muku na bar ku lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.